الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر ليتنين ساتي ليتنين شاب يرجع وتر رمضان ألف أريه دا 40 هجرية kuma yau 20 daidai ga watan 5/2019 miladiya wannan shine darasinmu na 8 tare da ƴan uwa mata a cikin suratu Saba'i sura ta 34 yau zamu karkare aya ta 39 a tafsirin da muke gabatarwa da bayanin ma'anonin ayoyin alqur'ani a masallacin al-khulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya tare da alaramma tukur jakada wanda yanzu zai karanto mana aya ta 39 insha Allah
a'udhu billahi minash shaitani rajim قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
الله سبحانه وتعالى يأتي ka gaya musu ya rasulullahi inna rabbi haqiqa ubangijina Allah ya fitur rizqa liman yasha'u shine yake shimfida arziki ga wanda yaso wa yaqdiru lahu kuma shine wanda yake kuntata arzikin ga wanda yaso saboda haka ku daina tunanin cewa dabara ku ce take sawa ku samu ko kuma idan Allah ya ba ku kamar dan yana son ku ne arziki Allah yana bada shi ga wanda yake so kuma yana bada shi ma ga wanda baya so yana bada arziki ga wanda yake son Allah din yana kuma bada shi ga wanda baya son Allah abu ɗaya ne kawai Allah yake salatin din wanda zai bawa shine imani ba kowa Allah yake bawa imani ba haka zalika idan Allah ya kuntata maka arzikin ka ya zama baka da shi da yawa ba wai yana nuna Allah baya son ka bane ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ammal insanu idza maftalahu to Allah ya ce shi dan adam idan Allah ya jarrabe shi sai ya karrama shi ya bashi arziki sai ya dinga cewa rabbi akramani ai Allah yana so na ya girmama ni amma idan Allah ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikin sa sai ya dinga cewa Allah ya wulakanta ni Allah ya ce kalla ba haka bane ba haka bane to anan ma Allah ya ce duk wato shine yake shimfida arziki ga wanda ya so wa huwa wa ma anfaqtum min shay'in da abinda kuka bayar min shay'in komai kankantar sa a gaya musu su wayannan wayanda suke ruduwa da ƴaƴan su da dukiyar su cewa da abinda kuka ciyar fi ta'atillahi wajen yi wa Allah ta'a fa huwa yukhlifuhu Allah ne yake mayar da shi alaikum a gare ku sai zanto a cikin maganar akwai abin da ake kira idmari shine akwai wani abu da aka shafe wanda ake iya fahimtar sa idan aka fassara magana shine wa ma anfaqtum fi ta'ati fa huwa yukhlifuhu alaykum Allah shine yake mayar muku da duk abin da kuka ciyar babu wata ko wani abu na kuɗi da zaka kashe akan abin da Allah ne ya ce ka kashe a kai ko kuma Allah bai hana a yi kashe kuɗi a kai ba face sai Allah ya mayar maka sawa'un ciyar da iyalinka ne ɗaukan nauyin ƴan uwanka ne da iyayenka taimakawa addini ne ko kuma taimakawa wanda suke ainihin mabukata ne to baka kashe a banza ba Allah zai zo ya mayar maka fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzurtawa hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani babu wata rana da mutane za su wayi gari a cikin wannan rana face sai mala'iku biyu sun sauka wayannan mala'ikun suna cewa Allahumma ya ubangiji a'ti munfiqan khalafan Allah duk wanda yake kashe kuɗin sa akan da'a to Allah ka rubuta masa musanyan abin da ya kashe duk abin da ya kashe Allah ka mayar masa wa a'ti munfiqan talafan marowaci kuma wanda yake kin kashe kuɗin sa akan yi wa Allah da'a to Allah ka sanya masa asara da banna a cikin dukiyar tasa kuma haka ne zaka ga duk wanda yake baya yi dan Allah koda kuɗin nasa suna karuwa to karshe za su zame masa asara ko ba yau ba za su zame masa asara ranar alkiyama wanda ko yake ciyarwa koda kuɗin nasa sun kare a zahiri a idan mutane to zaka ga kuma Allah ya sanya masa albarka watakila wannan ciyarwar da yake da kashe kuɗin ya zama sanadiyar tsiransa a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda yake hadisin Abu Hurairah ne Allah ya kara yadda a gare shi hadisi kudusi daga Imam Muslim wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ibn adam ya kai dan adam anfiq ka kashe kuɗinka domin yi min da'a unfiq alayka ni ma zan kashe maka zan ƙara maka zan biya ka anfiq unfiq alayka ka kashe ni ma zan kashe maka zan baka zan ƙara sa maka zan ƙara maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anfiq bilalan wala takhsha min zil arshi iqlala ya kai bilal sa kuɗinka akan ayyuka na alheri ka kashe su kakka ji tsoron Allah zai sanya kuɗin naka su zama kaɗan Allah ba zai ƙaran maka da kuɗi ba idan dai har kai dan Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Ad-Darqutni ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu ma'rufin sadaqatun duk wani abu na alheri da ka sani sadaka ne kullu ma'rufin sadaqatun wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu sadaqa hatta abinda ka siya ka kawo gidanka iyalanka suka ci ko suka daura ko suka gani ko kwan fitila ne ka kawo ka aka kunna fitila a gidanka ko turaren wuta ne ka siyo ka kawo gidanka aka kunna aka ji kanshi ko nama ka siyo ko abinci ya zama wajibi fa ka kawo abinci amma kuma shi kansa in ka kawo din to fa'ala Allah khalafuha to Allah ya dau alƙawarin sai ya mayar maka da abin da ka kashe illa ma kana min nafaqatin fi bunyanin aw ma'siyah abinda kawai Allah bai dau alƙawarin zai mayar maka ba kuɗin da ka ware ka gina gida ko ka gina wata gona da zaka shiga ka shakata to wannan abu ne mai kyau ba zunubi a cikin sa amma kuma fa ko sisi Allah bai dau alƙawarin cewa zai mayar maka ba amma ka duba shedan mala idan mai kuɗi ya sa gini a gaba musamman ginin da zai rayu a kai to zai iya batawa da kowa akan wannan ginin zai taka talaka zai zagi ma'aikaci zai ci mutuncin mai zane saboda yana da kuɗi ne zai aje komai har masallaci ma wani ba zai iya zuwa ba yaki zuwa aikin hajji yaki zuwa umara taimakon da yake ma na azumi wani kaga ya aje in ka taba shi zai ce gini nake gina gina gidana ne sai kaga himmarsa ta tattara kai ka ce yana gina gidansa na aljanna wannan gidan kuma ba ka da lada komai kankantarsa a wajen Allah amma in kai da kuɗinka na halal kuma ba ka da sako ba ka da zunubi sai dai baya cikin abubuwan da addinin musulunci yake bawa priority yake bawa muhimmanci fiye da wasu abubuwa haka zalika duk abin da ka kashe wajen sako to Allah ba zai mayar maka ba Abdu ibn Humayd Abdul Hamid kai ɗaya daga cikin marawaitan hadisin Abdulhamid Al-Hilali wanda ya rawaito daga Muhammad ibn al-Munkadir shi kuma daga Jabir dan Abdullahi to shi Abdulhamid din Al-Hilali sai yace nace da Muhammad ibn al-Munkadir ma wa qarrajul 'irdahu misali to yake cewa ma wa qarrajul 'irdahu qala yu'ti ash-sha'ira wa dhal lisan to misali abinda mutun da shi yake kara mutuncin sa fa kamar misali ya san wani mawaki zai iya zagin sa ko ya ci mutuncin sa sai ya dauko kudi ya bashi da ya dauko kudi ya bashi sai ya zanto wannan kudin da ya kashe fa yaya kake gani kamar ya bawa ya bawa mawaki ko kuma wani wanda ya iya magana domin kar ya zage shi ko kuma domin ya kare shi to in dai da sunan kara mutunci ne to Allah subhanahu wataala zai mayar masa da abin da ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan adam zaka ji yana cewa dukiyata manzo ya ce to kana da wani abu ne a cikin dukiyarka da ya wuce abin da ka sa a cikin ka shikenan ka karar da shi ko ka sai tufafi ka dinka ka kashe su ka sa su har suka mutu ko kuma abin da ka dauka ka kashe saboda Allah in ya so kai wa kanka tanadi dan haka abin da ka ci ka gwangwaje ba ka safayya cika amfanarka ba abin da zai amfane ka shine abin da kai dan Allah dan kuma Allah subhanahu wataala ya baka lada wa huwa khairur raziqin Allah subhanahu wataala shine mafi ficin masu arzurtawa Allah ya arzurta mu da arzikin da ke wajen sa na'am
wa ya ma yashurun jami'an kuma ya
Allah ya ce kuma ka ambaci ranar da za a tashe su gaba daya su tsaya a gaban Allah sannan sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun wayannan masu bautar wanda suke bauta muku dama ku suka kasance suna bautawa qalu qalu sai mala'iku ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka Allah kafi karfin ai maka shirka anta waliyuna mu kai ne masoyin mu wanda yake mai taimakon mu wanda muka jibintawa al'amarin mu kuma wanda ya jibinci lamarin mu kai muke so muke kauna min dunihim koma bayan su ina ruwan mu da su ya za a aikace baka san abu kuma suna so mu kuma mu yadda da shi bal kanu ya'buduna aljinna kawai dai suna yin biyayya ne ga aljanu da shaytanu na mutane da aljanu din aksaruhum bihim mu'minuna yawancin su da kake ganin su sun yi imani da aljanun da kuma shaytanu to wannan wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu qira'ar hafsu kenan an asim amma ragowar ƙura'u sun karanta wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati amma da din wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati wannan Allah ya bada labari a cikin Qur'ani a wurare daban-daban cewa za a tashi wa'anda suka bauta wa wani Allah kuma za a yi musu tambaya akan abin da suka kasance suna aikatawa na bautar wasu Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu al-Furqan wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a anta
Oh.
Allah ya ce ka tuna ranar da za a tashe su da su da waɗanda suke bauta wa koma bayan Allah sai a ce musu ku ne kuka batar da waɗannan bayin namu kuka ce su bauta muku ko kuma su suka bata suka bar hanya da kansu mala'iku da su annabi Isa da duk wanda aka bauta wa koma bayan Allah sai ce Allah tsarki ya tabbata a gare ka bai kama ce ba ai a ce mu riki waɗansu su zama su ne majibinta lamarin mu koma bayan Allah kawai dai Allah ka jiyar da su daɗi ne da iyayensu har suka manta ma da ambato kuma suka zama mutane halakakku sai Allah ya ce faqad kadzabukum bima taquluna gashi sun ƙaryata ku abinda ku sun ƙaryata abinda kuke faɗa kuma yanzu ba za ku iya juyar da azabar da za a yi muku kuma ba ku iya taimakon kanku ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana haka kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul maida yace da annabi Isa a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah to shi ma dai abin da zai faru kenan na'am sai Allah subhanahu wataala yace me qul fal yawma Allah ya ce fal yawma saboda ka a wannan rana ranar tunan silili ranar sakamako la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra yau sashen ku ba sa iya mallakar wani amfani da za su amfanar da sashi ba kuma sa iya mallakar wata azaba ko halakarwa da za su halakar da sashi kun cuci kanku kun bi san ranku kun bauta wa ƴan da bu su yadda ku bauta musu ba ko kun cuci kanku ba ku yi amfani da hankalin da Allah ya ba ku ba kun bi wa ƴan da suka ce ku bi su kuma sun batar da ku ko kuma kun cuci kanku kun kira wasu akan batan da ku kana kansa sannan kuka haɗu da su ko ka tsara ɗaukan nauyin batan su gaba ɗaya Allah ya ce sai wa naqulu lil ladina zalamu sai mu ce da waɗanda suka yi zalunci zuku azaban nari kudandana azabar wuta allati kuntum biha tukazzibuna wace ku kasance kuna aikatawa to ƴan uwa anan abinda zamu koya shine kada ka kuskura ka dakata wani dan adam a duniya muddin ba abinda zaka dakata tasa dora ka akan tafarki bane duk wani abu da yasa ya jibanci barin tafarkin Allah to karshe zaka zo kai nadama kuma in za a tashe shi ran alkiyama wallahi ba zai saurare ka Allah ya sa mu dace wai za ta tila alaihi Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin su wayannan kafiran nan Allah zai mana bayani ne akan azaban nan da yace za a ce musu zuku azabal nari allati kuntum biha tukazzibun me yasa aka yi musu azaba to shine Allah zai ba mu labarin abinda suka yi suka cancanci wannan azaba dan mu kada mu ma kan mu cancance ta yace sun kasance idan aka karanta musu ayoyin mu wayanda suke sun kai matuƙa wajen fitowa fili qalu tasti ma hadha illa rajulun shi fa wannan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne ba face mutun irin ku yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum so yake kawai yasa ku karkace ku barwa abin da iyayen ku da kakannin ku suke bautawa wa qalu ma hadha illa ifkun sai ce kuma wallahi wannan ba wani abu bane ba in ba ƙarya ba muftaran da ya kaga wannan ita ce magana ta biyu magana ta farko sai su dinga cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama so yake canja musu addinin iyaye da kakanni amma canjin ai ba matsala bane sai dai su abin da yasa suke mai da shi matsala shine suna so su ce shi addinin iyaye da kakannin shi yafi addinin da manzo Allah ya zo shi kamar yanzu in ka zo kana kira zuwa ga sunna zuwa ga abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kyautata aqida kar a yi azarbabi wajen kokarin janyo alherin da ba a ganshi karar a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa ba abinda magabata ba haka suka yi ba kar a bi tafarkin philosophers da wasu masu hikima wanda ba musulmai ba hanyoyin da suke bi wajen auna abubuwan da ba a gani a ce da su za a auna Allah subhanahu wata'ala kar a bi tafarkin waɗanda koda suna da daraja da girma a wajen Allah amma kuma sun yi kuskure a wani babi na kudiri a ce kuma ai saboda girman su bai kamata a kibin su ba kar a kago wata bid'a abin da ya shafi harkar ibada kar a kago wata bid'a akan abin da shafi harkar mu'amala da auratayya da zamantakewa da zikiri da sauransu a tsaya kawai akan tafarkin Allah da manzansa sai ka ji wasu suna cewa kai Allah ku rabu da su wayannan marasa kunya ne mu abin to iyayenmu me kuke nufi kenan mu ba za mu bar abin da iyayenmu suke kaiwa ƙarya ne to wannan irin wancan misalin kenan na farko da kuma wannan misalin na yanzu wa qalu ma hadha illa ifkun muftaran sai su dinga cewa ai wannan ba wani abu bane ba face ƙarya kawai wacce ake kirkirar ta al-ifku shine juya zance ya zanto an bar gaskiya barin gaskiya kuma shine ƙarya muftaran an kirkiro ta to me hadha din suna nufin alqur'ani abinda qur'anin nan ya kunsa ƙarya ce kamar yanda yanzu idan ka kawo aya ko ka kawo hadisi sai sai su bi yadda da hadisin ba ko ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim su ba sa bukata Bukhari da Muslim din annabawa ne haka zaka ji suna cewa abu na uku wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin su kafirai sai kaji suna gaya wa gaskiya lokacin da ta zo musu cewa wallahi wannan sihiri ne wanda yake bayyananne wannan shine abu na uku na'am Allah ya ce wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wayannan larabawan da suke ƙaryata ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ban ba su wasu littattafai da suke karantawa ba balle sai a cikin littafin suka gano cewa ba da gaske kake ba kuma gashi ka zo da littafin da Allah ya saukar kuma sun yi karba wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir ko mutanen da suke wannan yanki na Hijaz ko jaziratul Arab kafin ka bamu aika musu wani manzo ba wanda yake kiransu izuwa gaskiya ballantana a ce wannan manzon ne ya gaya musu cewa ya gaya wa kakanninsu cewa wannan addinin da suke yi shine daidai annabin karshe da yazo annabi Isa ne kuma shi annabi Isa an aiko shi ne zuwa ga bani Isra'ila ba ma ku san shi ba ku san labarin sa ba mutum nawa ne a cikin ku suka ta zuwa kasar Sham har suka gamu da kristoci ma mutum nawa ne suka san ma me kristanci a cikin Laraba ai ba su da yawa to yau gashi ka zo musu da addinin gaskiya amma sun ki yadda watan kwatin sau inda ake zuwa musu da ingantaccen hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza su ƙaryata hadisin su kibin sa kuma sannan su ba su da wani nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce su yi abin da suke yi wanda kuma Allah ya shafa irin wannan a cikin alqur'ani kamar yadda ya faɗa a cikin suratu ar-rum am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ko mun saukar musu da wani littafi ne wanda yake yin tattaunawa da su yake ba su shawara akan abin da suka sance suna hada Allah da shi na shirka haka Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf sura ta 44 aya ta 21 am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikuna wai da suke ƙaryatawa da alqur'ani ko mun ba su wani littafi ne kafin alqur'anin wanda suke yin riko da shi haka Allah ya faɗa a cikin suratul qalam am lakum kitabun fihi tadrusuna ko kuma akwai wani littafi ne wanda a cikin sa kuke kwami kuke karanto batan nan naku inna lakum fihi in dai ku akwai littafin to hakika lama ta khayyaruna kuna da wani abu na musamman da kuke zaba ku kyala wani kaga wannan ana yi musu tahakkum kenan na'am wa kazzaba Allah subhanahu wataala yace wa ma atainahum min Allah yace wa kazzaba allazina min qablihim kuma wa'anda suka zo kafin su kazzaba sun ƙaryata da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko Allah ya aiko da wahayi amma kuma su ma sun ƙaryata wannan wahayin kamar yadda wa'annan mutane suka ƙaryata wahayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma wa ma balagu mi ishara ma atainahum sai dai bisu kai su wa'annan mutanen bisu wato bisu isa zuwa ga kaso 1 bisa 10 na abin da muka bawa wa'ancan mutanen ba abin da yake nufi shine adawa da suka ƙaryata annabi hudu ai suna da ƙarfi ko kaman ma suna ganin duk duniya ba taɓa yin mai ƙarfi irin su ba samudawa suna ganin suna da technology sun iya fafa dutse suna da aikin yi suna da kaza suna da kaza fir'auna yana ganin yana da mulki kaza yana ganin yana da kaza kaza yana ganin yana da kaza to su mutanen maka abinda suke kuri da shi in aka auna shi da wa'ancan bai kai rabin rabin abinda wa'ancan suke da shi ba ma balagu bisu kai wajen ƙarfi ba mi ishara ma atainahum rabin rabin abinda muka ba wa'ancan amma duk da haka fa kazzabu rusuli sai suka ƙari su wa'ancan na farkon da suke da ƙarfin sai suka ƙaryata manzanninmu Allah ya ce to amma me ya faru fa kaifa kana nakir yaya inkarinmu da azabar da muka yi musu ta kasance shin azaba ce wacce take cikin sauki akai aka gama da su ko kuma a'a darka ce su muka yi muka zuba musu ruwan azaba tare da ƙarfin su tare da duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore musu da duk abin da suke ta tsama da shi na'am
qul inna ma a'idukum bi walidatin an taqumu lillahi wa
Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inma a'idukum ni ina yi muku wa'azi ne ina yi muku gargadi ne bi wahidatin wato da abin da yake guda wato abu ne guda ɗaya abin da kuka kasance kuna kai kuma abin da nake ba ku shawara abu ne guda ɗaya menene an taqumu lillahi ku tashi ku nemi gaskiya dan Allah ku yi tunani irin na gaskiya masna ko dai ku haɗu mutum bibbiyu ku taimaki juna don yin tunanin da zai fidda a'i daga rogo wa furada ko kuma kowa ma ya je shi kaɗai ya yi tunanin don a samu a fidda jaki daga jima sun ba ta tafakkaruna sannan ku ƙara yin tunani ma bi sahibukum min jinnatin wannan annabin da Allah ya aiko muku wanda yake tare da ku ba fa wata hauka a kansa ba hauka ne da shi ba kuke ce masa mahaukaci in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nadhirun mai gargadi ne lakum izuwa gare ku bayna yaday azabin kafin azaba shadidin mai tsanani ta sauka a gare ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imami ahmad bu'istu ana wa sa'ati jami'an in kadat la tasbiquni ni da alkiyama an turo mu tare ma'ana ina zuwa Allah ya ce da alkiyama shirya ke ma saura kirzma alkiyama ta riga ni zuwa sannan ya zo a cikin hadisin da bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau kan dutsen safa ya tara danginsa gaba daya shine sai yake cewa yake ce sai Quraisha suka zo suka taru da suka taru suka ce me ya faru sai yace yanzu da zan ba ku labari cewa a bayan dutsen nan ga wata runduna nan ta tinkaro ku za ta mamaye ku da sassafe ko ta zo muku cikin marece kuna cikin sabgoginku za ku yarda da ni suka ce eh sai manzo Allah ya ce to wallahi ina muku gargadi azaba tana nan zuwa saura kirs ta zo in ta zo kuma ba za ku iya kauda ita ba ma'ana alkiyama ta taho gonda ku tattara ina ku ku yi imani da Allah subhanahu wataala ita duniyar nan da kake gani muna rayuwa a cikin ta kamar a dakin jarabawa muke duk wanda ya shiga dakin jaraba ana ba shi lokaci a ce to daga karfe kaza zuwa kaza ka gama jarabawa ka in lokacin yayi baka gama ba za a kwace takaddar ne to yanzu mu ma duk muke da Allah ya kwace takaddar jarabawa ta mu in mun shirya kanmu an ba mu shirya ba ma kanmu shi dai Allah ya ba mu dukkan wata dama da ya kamata ya ba mu duk wanda zai wa azantu shekarun da Allah ya bashi sun ishe shi ya azantu aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akum an-nadhir kuma Allah ya turo mana mai gargadi an koyar da mu an yi mana bayani ya rage namu an ga mana duk wata hanya da za ta kai mu zuwa aljanna sawa'un wacce ake shiga aljanna da ita ta hanyar magana ko wacce ake shiga da ita ta hanyar aiki aikin da za a iya yin sa a fili ko aikin da za a iya yin sa a boye dan kar wanda bai iya abu a fili bai ce to ai shi matsalar dan dai a fili ne to akwai hanyoyi na boye da za a iya shiga aljanna akwai wanda yake da zanzari shi kuma bai iya yin abu a boye ba dole sai a fili in aka ce aljanna kawai da ayyukan boye za a shige ta to akwai wanda ba zai iya samu ya shiga ba akwai hanyar da zaka shiga aljanna da ita ta hanyar yin abin da ake so akwai kuma hanyar da zaka shiga ta hanyar barin abin da ba a so to idan kai ba mai yawan sallah bane to kai ta farillar taka amma akwai abubuwan da Allah baya so su kuma ka kai matuƙa wajen barin su in Allah ya so sai ka shiga aljanna ta waccan hanya akwai wanda shi kuma wato ba shi da matsala wajen yin aikin amma matsalar sa shine ba duk abin da aka ce ya bari bane zuciyarsa take iya hana take iya bari to in an jarrabe ka a wancan bangaren yi kokari ka kyautata wannan bangaren sai ya zama in kai kuskure a can an dan tayar maka ta nan bangaren to idan ka hada dai duk wanda har lokacin mutuwa ya zo masa bai tuba ba to Allah yana da dukkan wata hujja da zai azabtar da shi na'am na'am Allah ya ce kul ka ga musu ma as'alukum min ajrin fa huwa lakum ka ga wa mushrikai cewa ni fa ba wani abu nake nema ku bani ba dan nazo muku da wannan sako wannan nasiha da nake muku da jan kun ne da umarnin ku bautawa Allah subhanahu wataala ni leman lada nake yi kawai a wajen Allah fa huwa lakum wato ya rage naku ne ni ba wani abu da nake nema ku bani ku wasu sai su ganga ganin shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wato su kai ka ce an dora musu wata tara ne an ce sai sun biya ta sannan su musulunta to anza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka ga musu ma as'alukum alaihi min ajr ma as'alukum min ajrin fa huwa lakum kul ma sa'altukum min ajrin ban nemi ku biya ni ladan komai ba sakamakon wannan sako da nazo muku da shi in ajariya ni ai ladana illa ala llahi yana wajen Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma Allah yana kallon komai duk wani abu da ka sani ana yi a gaban akan idan Ubangiji ake yin sa ba wani abu da ya gagara Ubangiji ko da ya daidaita akan al'arshi a can saman saman bakwai na'am kul ka ga musu inna rabbi lallai ubangiji na yaqzifu bil haqqi shine yake sanya wahayi ya aiko wahayi ga wanda ya ga dama Allah subhanahu wataala shi yake aiko da malaika zuwa wanda ya ga dama cikin bayin sa ya zabe shi ya bashi annabta da kuma gaskiya ya zo ya isar da ita zuwa ga mutane allamul ghuyub Allah shine mafi sani wanda yake ya ke banta da sanin alghuyub duk wani abu da ka sani ba a ganin sa ba a san shi ba bai faru ba lokacin faruwar sa bai ba ba zai faru ba to Allah shi ya san wannan abun da haka ba wani abu da yake buya ya bar sanin Allah kamar da Allah ya ce yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah shi ke saukar da wahayi akan wanda ya ga dama cikin bayinsa li yunzira yawmat tala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sai su ce lan nu'mina laka hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ai Allah shine ya fi kowa sanin waye kamata ya aiko ina ya kamata ya turo annabtarsa ba sai an tunatar da Allah ko an ce masa ai wane da wane ne suka cancanta ba Allah shi yake zaba na'am qul ja'a al-haq qul kaga ya musu ya rasulullah ja'a al-haq gaskiya tazo shine musulunci da alqur'ani da bin Allah da kadaita Allah wama yubdi'u al-batil kaga ya musu cewa ita wannan gaskiya zata mamaye dukkan wani addini zata mamaye dukkan wata ƙarya wama yubdi'u al-batil yanzu ƙarya kuma ko shirka ba za ta sake bayyana ba wama yu'id kuma ba za ta sake dawowa ba addinin Allah shi kadai ne zai zarce kuma wato ainihin shine zai ci gaba da zama addini wanda yake in an bi shi za a shiga aljanna kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa bal naqzifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqun walakumul wailu mimma tasifun yace muna jefo gaskiya akan ƙarya sai gaskiyar ta dagargaza ƙaryar sai kaga ƙaryar ta gudu babu ita haka Allah yace wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil kace musu gaskiya ta zo kuma ƙarya ta bata ta bice gaba ɗaya innal batila kana zahuqa dama ƙarya fure take bata yaya wa qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id to anan wani zai ce to amma yaya kuma gashi ƙaryar kuma har yanzu akwai ta to wannan abinda ake nufi shine a da ƙaryar ta hana ayi gaskiya to amma yanzu duk ƙarya bata isa ta hana gaskiya ta fito ba koda ku ƙaryar nan tana gasa gaskiyar sai an yi gaskiyar ya tabbata a cikin hadisin Anas hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki yake cewa da sabansa nayi mafarki da nayi bacci gashi mun je gidan Abu Rafi ya sauke mu cikin abubuwan da ya kawo mana sai gashi ya kawo mana dabino na Ibnu Tab wani dabino ne Rutab wani wata magar dabino ce a Madina da ake ce mata dabinan Ibnu Tab kun san yawanci abinci da abubuwa akan sa musu sunan gari ko kamar a ce tattasai dan damaso kamar a ce mangwara dan kamaru binta siga ko kamar a ce kuka yar Hadeja ko tulu dan Hadeja ko kaza dai irin wayannan abubuwan to shi ma wannan dabinon sunan sa dabinon Ibnu Tab manzo Allah yace to sai suka ce to ya rasulullahi me ka fassara wannan mafarkin sai manzo Allah yace ni da nayi mafarkin sai na kalli mafarkin a ciki kaga akwai zuwa gidan Abu Rafi ko Rafi shine wanda yake madaukaki sai manzo Allah yace to sai na fahimci cewa Allah ya rubuta mana daukaka a duniya za a zo lokacin da mu za mu fi kowa saboda sunan Rafi din nan kataballahu lana rif'ata fi dunya wa anna dinana qad taba wannan kuma dabinan Ibnu Tab din in an ce taba abu yayi kyau ya zama ready ba wata matsala a cikin sa yace to kuma na lura cewa addinin nan namu zai zama clean ba wata matsala za ka yi ta yin addinin ka ba wanda ya sai ya hana ka to kuma lokacin a yanzu haka alhamdulillah muna nan muna cin nasara tunda abinda arnan duniya suke so shine a daina musulunci amma an daina ana kashe musulmai ana yi musu sharri an tsane su ana kokarin raba kansu amma duk da haka kuma ba a daina bautawa Allah ba ko ana ha maza ana ha mata da haka addinin dai ya ci nasara ƙaryar ta ji kunya tunda abinda ƙarya take so a zauna kamar yadda ake da babu addini kuma za a zo lokacin da wallahi ba za a karɓi kowane addini ba sai musulunci Allah ya ɗaukaka mu wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم.
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
Da kuka kibi na kuke cewa na bata kuma kuke hana mutane su bi ni, kul ka gaya musu ya rasulullahi in dalaltu in batan ne kamar yadda kuke faɗa na bata, fa inna ma adillu ala nafsi, to ai kaina na batawa batan alhakin batan kaina zai koma, wa in ihtadaitu in kuma shiriyacce kamar yadda ni nake faɗa nake kira zuwa ga shiriya, fa bima yuhi ilayya rabbi, to ai na shi samu shiriya ne sakamakon abin da Allah ya min wahayi da shi, to ku zo ku bi ni mana matafi akan shiriyar. Innahu sami'un, hakika Allah yana jin dukkan abin da kuke faɗa, qaribun kuma makusanci ne izuwa gare ni izuwa gare ku, shi yafi kowa sanin mecece shiriya me ya bata, kuma shi ya aiko ni da shiriyar ya gaya mini in gaya muku cewa kuna kan bata. Na'am. Allah ya ce walau tara, da zaka gansu ya rasulullahi idh faz'u, walau tara da zaka gansu, to jawabin laudin sai aka shafe shi ai da kai mamaki, yaushe idh faz'u, lokacin da aka zo za a dauki ransu ko kuma lokacin da za a tashe su ranar alkiyama, fala fauta, a lokacin ba wanda ya isa ya gujewa ubangiji subhanahu wataala, to da zaka yi mamaki kaga wai masu ƙaryata kaga halin da suke ciki, wa ukhidhu min makanin qarib, kuma za a danko su daga wuri mafi kusa shine kabari, ba inda suka isa su gudan wa Allah subhanahu wataala, wa qalu, to a wannan lokacin ne kuma in ido ya rena fata sai ka ji suna cewa amanna bihi, ai mun yi imani da shi, ai mun yi imani da manzo Allah sama ko kuma mun yi imani da alqur'ani. Allah ce to wa anna lahum tanawushi, to su sun isa su ce za su wafci imani haka a banza bayan suna duniya an ce su yi imanin sun yi, sai kuma yanzu suke so su wafci imanin haka cikin sauki, min makanin ba'idin, bayan suna wurin da yayi musu nisa da imanin, tunda sun zo lahira imani ku ai sun baro shi tun a duniya, an bar gini tun ranza ne, an bar kari tun rantuba ne, ai ba haka ake yi ba, in kuna so sai ku yi imani da Allah tun kuna duniya. Na'am. Wa qad kafaru bihi min qablu, to anna lahum at-tanawush min makanin ba'idin, wa qad kafaru bihi min qablu, bayan tun kafin nan sun kafirce da manzon Allah din, suna ganin cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zai musu ba, wa yaqzifuna bil ghaibi, kuma suna talalibe cikin duhu a abinda ba su da hujja da dalili akan sa, wanda wannan salo ne na Laraba sai a ce yaqzifu bil ghaibi, mu kuma da Hausa sai mu ce yana lalube cikin duhu, min makanin ba'idin, daga wuri mai nisa suna ganin cewa in sun zo lahira Allah ba zai musu kaza ba, ba zai musu kaza ba, ba za a yi musu kaza ba, za a yi musu kaza ba. Na'am. Allah ya ce wahila bainahum wa baina ma yashtahun, ana tsaka da haka sai Allah subhanahu wataala ya sa a shiga tsakanin su da abin da suke so, ne suke so a lokacin, tunda sun ga mu'mina ne suke tsira a lokacin za su ce sun yi the campaign su ma sun dawo mu'minai, to sha'awar su da marmarin su shine a karbi imanin su, to sai a shiga tsakanin su da wannan abin a hana su, kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl, kamar yadda aka yi da irin su ire-iren su a baya, wa'anda dama an yi wa'ansu tsagerin marasa kunya wa'anda suka so su yi haka, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su wannan damar ba, kamar yadda Allah ya ce falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikina sai Allah ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal mubtilun da suka ga azaba qararata taho sai suka dinga cewa mun yi imani da Allah shi kai kuma mun kafirce ga duk abin da muke shirka da shi ma yanzu mun bari mun dawo tauhidi mun dawo sunna mu ma Allah muke bi mu ma ƴan sunna gidigangan ne ba ruwan mu da bid'a ba ruwan mu da shirka Allah ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana tunda sai da suka ga azaban mu suka yi imani to imanin ba zai amfanar da su ba kuma da ma haka Allah ya saba yi wa waɗanda suka zo kafin nan kaga shikenan anan makaryata kafirai sun yi asara kuma sun tabe innahum kanu fi shakkin murib domin sun kasance a cikin shakka da kokonto murib wacce ta sa su a cikin damuwa da kunci da zato wanda yake mara kyau to wannan ita ce ƙarshen suratu suratu saba'i wadda ta kunshi bayani akan al'amari na tauhidi da abin da ya shafi al'amari na makoma da abin da ya shafi al'amari na sako na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda take da ayoyi 54 da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da yake cikin ta bismillah mu ci gaba
ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من
to hasbuk suratu fatir sura ce da ake kiranta da suna fatir abin da ke nufi da fatir kuma shine wanda ya fara initiating din abu kuma an kira ita da suna suratu fatir ne saboda an dangantawa Allah Allah ya dangantawa kansa wannan sifa fatir samawati shine wanda ya kirkiri sammai ya shimfida su ba wai dan ya taba ganin wani yayi ba an saukar da ita a makka bayan an saukar da suratul furqan ma'ana daga suratul furqan sai ita ayoyinta 35 ayoyinta 45 ita ce sura ta 35 shi yasa zaka an ce chapter 35 tana da ayoyi 1 2 3 har guda 45 tana da kalmomi 780 tana da harafai 3159 wannan sura Allah ya bude ta da wato sifanta kansa da ƙwarewa da ƙirƙira abin da bai taba ganin wani yayi shi ba shine samar da duniya gabaki daya tana cikin surorin da aka bude su da alhamdulillahi wacce ita take bin suratu saba'i ita ma da alhamdulillahi ce mun kawo su lokacin da muke muqaddima suratu saba'i kuma wasu malaman suna cewa ma abinda yasa aka je ba a jera ta da furqan ba aka jera ta da saba'i saboda dukkan su sun bude da alhamdulillahi wannan shine abinda Suyuti Allah ya ji kansa da rahama ya fada kuma duk da haka in ka kula a ciki a ƙarshen suratu saba'i an yi magana akan wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl to ita kuma tana kun ga tana bayani akan halakar kafirai to kuma sai a zo a gaya maka su kuma mu'minai ya za a yi musu to sai wannan sura ta zo da batun abin da ya shafi harkan mu'minai surar kamar ragowar surorin makka ta kunshi aqida da da'awa zuwa ga tauhidi kai ta Allah subhanahu wataala da tabbatar da dalilan da suke nuna cewa akwai Allah da kuma rushe foundation na shirka gaba daya da kuma kafa turaku na istiqama da hanya shimfida hanya da titin da idan mutun ya bi to zai zarce dodar zuwa ga aljanna ubangiji subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi dukkan kirari da jinjina da yabo da dukkan wani nau'i na godiya sun tabbata ga Allah fatiris samawati wanda shine ya kirkiri sammai ya shimfida su ya halicce su ba ya ba dan ya ga samfur a wani waje ba kuma samman nan gabaki ɗaya tun daga abin da yake saman ka har zuwa ƙarshen sama zuwa abin da Allah ne kadai ya san shi wal ard kuma Allah shine ya kirkiri ƙasa yayi ta yayi designing ɗinta ya shimfida ta da dukkan abin da yake cikin ta ja'ilul mala'ikati rusulan Allah wanda shine ya sanya mala'iku su zama su ne jakadu zuwa ga annabawa yake aika su zuwa ga annabawa uli ajnihatin wanda mala'ikun nan suna da fukafukai da suna iya tashi sama a cikin su akwai masu fukafukai biyu akwai masu uku akwai masu hudu masna wa thulatha wa ruba suna tashi daga sama su sakko ƙasa suna tashi daga suna sakkowa daga sama suna tashi daga ƙasa kuma su hau sama bisa umarnin Allah subhanahu wataala yazidu fil khalqi ma yasha kuma Allah in yaga dama yana ƙarawa abin da yaga dama a cikin halittun sa dan haka wasu sun fi wasu hatta a cikin mala'iku din sakamakon hikimar sa ta sa yake yin haka inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wataala mai matakar iko ne akan komai daka a cikin ikonsa da ƙarfin da yake da shi ne yin abubuwa yake ƙara abu ya rage abu ma yaftahillahu linnasi min rahmatin da abinda Allah ya budawa mutane na rahamar sa kawai wacce ake gani kamar ruwan sama kamar lafiya kamar arziki ko kuma wacce take ta ma'ana kamar daukaka kamar annabta kamar ilimi wala mumtika laha ba wanda isa yazo yace wannan rahama ba za ta samu wanda Allah ya niyyar ta samu ba sannan abinda Allah ya rike ya hana na rahamar sa wama yumtik fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda isa ya sako da wannan rahamar da Allah bai saukar da ita ba bayan Allah wa huwal azizu Allah shine mai karfin da ya buwayi kowa alhakim kwararre gwani a cikin aikinsa mai hikima wanda duk abin da ya zaka ga ya dace da yadda Allah subhanahu wataala yayi din sai Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku ambaci ni'imar Allah akan ku da ya muku hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard shin akwai wani mai halitta ne bayan Allah da zai azurta ku daga sama da ƙasa ko yake ba ku arziki la ilaha illahu ba wani wanda ya cancanta a bauta masa a yi imani da shi a yadda da shi a amince masa in ba shi Allah din shi kadai ba fa anna tufakuna to ya ake karkatar da tunaninku a nuna muku wani da ba Allah ba ku bi shi wa in yukazzibuka in kuma sun karyata ka ya rasulullahi faqad kunzibat rusulun min qablika to ai ba akan ka farau ba an karyata wasu manzanni kafin kai wa ila Allahi turja'ul umur to kuma dama zuwa ga Allah subhanahu wataala ake mayar da dukkan al'amura Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun ku sani fa alqawrin da Allah subhanahu wataala yayi na cewa za a tashi mutane ranar alkiyama gaskiya ne fa fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada kuma mai rudi shaytani ya ruɗe ku inna shaytana lakum aduun lalle shaytan fa makiyin ku ne fattakhizuhu aduwa ku rike shi fa makiyi na gaskafa inna ma yad'u hizbahu ai shi shaytan ba shi da wani aiki face yana kiran hizbahu wa'anda suke yan tawagar sal yakunu min ashabis sa'ir domin su zama cikin ma'abota wuta ta as-sa'ir to anan Allah ya ce inna shaytana lakum aduun shaytan mun sani ko dake duk wayannan ayoyin abinda isa na ja su da gudu saboda duk a karatuttukan mu na baya mun kakkawo da yawa daga cikin su a matsayin hujja ta wata ma'ana to dan haka a bisa yanayin lokaci da kuma san magaman yi abinda ya kamata ni yasa ba dole sai mun sake komawa ba sai abinda yake buƙatar maimaitawa wannan inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa shaytan makiyin ku ne magaucin ku ne lafazin aduun a wato lafazi ne da yake nufin maki kuma yake nufin makiya ana amfani da shi a mufrad ana amfani da shi a jami'i wanda gabar da shaytan yake wato gabar da take tsakanin mu da shaytan gaba ce da daddiya tunda gaba ce tsakanin sa da baban mu annabi adam duk wanda kuma kai gadan gaba tsakanin ka da shi to gabar ba ta karewa abu na biyu kuma ba gaba ce ta siyasa ba wacce muke tunanin wata ran zai iya dawowa jami'iyan mu ko wata ran maslahar za ta tsaya ba kuma gaba ce ta neman kudi ballata za a ce zai canja sana'a ko mu canja ba kuma gaba ce wacce take ta wasa ba ballata a ce lokacin zai kare gaba ce ta aqida ita kuma gaba ta aqida ko ba ko bajima ba ta mutuwa ba ta karewa sana abu na uku gabar da take tsakanin mu da shaydan gaba ce tsakanin mu da wanda yana iya ganin mu mu kuma ba ma ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum sannan gaba ce tsakanin mu da wanda ashirye yake ya ga ya Allah la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila sina mamaye zurriyarsa na sa su yi abinda nake so in banda kadan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum sina dinga babbatar da su wala udillannahum wala umanniyannahum sina dinga sanya musu buri a ransu wanda zai sa su bar tafarkinka wala amurannahum fala yubtikunna adhan al'an'am kuma sai na dinga umartar su dinga yanki kunnuwan dabbobi da sunan wani nau'i na bauta wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah sai na dinga umartar su suna canja halittar Allah suna bleaching suna yin tsage tsage a fuskar su suna canja yanayin halittar Allah to Allah kuma yayi mana warning yace inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa inma yad'u hizbahu shaytan yana kiran yan tawagarsa ne wannan ya nuna shaytan yana da tawaga Allah ma kuma yana da tasa ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytani humul khasirun dan tawaga shaytan sune wa'anda suke biye wa shaytan wanda shaytan yake riya musu su yi abin da shaytan yake so kuma Allah ya gaya masa ya ce izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura tafi duk wanda ya bi ka a cikin su da kai da su jahannama ita ce sakamakon ku jaza'i sakamako wanda yake cikakke wastafdiz man istata'ta minhum bi sautika kaje ka ja wa inda zaka ja ka raurauta su ka fuffuzgo inda zaka iya samu ka fuffuzgo ka zaburo su su zo bi sautika ta hanya kada kadi kamar yadda aka samu daga sahabbai ko tabi'a cewa sautin shaydan shine kide kide da waƙe waƙe marasa kyau wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika kuma kaje ka dinga yi musu busa da ihu da hargowa da yekuwa wasu su zo sawa'un wurin wasanni na banza wurin caca wurin iya shege wurin iskanci da shakiyanci wasu su zo a abun hawa wasu su zo a kafa wa sharikum fil amwali ka zo kuma cikin dukiya ka yi tarayya da su saboda kai sa an kaje riba ce ne dukan hanci ne zamba cikin aminci ne kumbiya kumbiya ne algushi ne kin fitar da haƙin Allah ne wal aulad da kuma a cikin ƴaƴan su tarawa da iyali ne babu ambaton sunan Allah a'a wato bawa ƴaƴa muhimmanci ne fiye da abin da ya shafi addini da Allah da manzansa wato raja'a wajen sai ka nemi abin da zaka faranta wa ƴaƴanka rai dan saboda kawai su ne maka dadi kana jin dadin su a zuciyarka kuma shedan zai zo ya tagaya muku cewa akwai talauci fa in ka bayar zaka tsiya ce in kai biyayya za a rena ka in kika tsaya yanzu a matsayinki na mace kika riki namiji uba ki a mutumarainiya gwanda ke ma ki zama kaman to dan kuma ba ki rike shi uba ba fa waye zai zaki rika uba yake je biki mutumarainiyar ba ma ki mutu yar iska yo mutum ma in ya mutu maraya a wannan zamanin ba ya ji dadi ba sai ya gode wa Allah wannan shedan ne inna ma yad'u hizbahu ta hanyoyin da yake bi ya kirawo ƴan tawagarsa suna da yawa wanda insha Allah gobe a karatun mu zamu takaita hanyoyin da shedan yake kiran mutane da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh